Sashen Hausa na murya Amurka ne so mu gabatar da shirye-shiryen sa a daidai wannan lokacin. Shiri ne na musamman da ke zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a dalilin matsalar cutar coronavirus da ake fuskanta a Amurka. Ni Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a cikin wannan shirin. Shirin da cikin sa za ku ji irin sababbin matakan da gwamnatin Nijar ta ɗauka domin rigakafin cutar coronavirus da ke ci gaba da mamayar ƙasashen duniya. Za a ji kuma cewa ƙasar Chadi na kan hanyar aika dakarunta kimanin 500 zuwa kan iyakokin Nijar da Mali da Burkina Faso. Za mu ji irin tasirin da wannan matakin zai yi. A da magaran kuma an shirya wani taron ƙara juna sani ne kan batun ƴancin rani da kuma hanyoyin kaucewa rungumar tsatsauran ra'ayi. To za a ji waɗannan rahotannin ne da ma wasu bayan an saurari labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sabbin ka'idojin da shugaban Amurka Donald Trump ya gindaya ma Amurka game da cutar coronavirus sun hada da abubuwan da ya kamata mutane su yi da waɗanda bai kamata su yi ba na tsawon kwanaki 15 daga yanzu. Yana mai kiran mutane da su daina cuɗanya barkatai don daƙile bazuwar wannan cutar. Da yake shela sabbin matakan tare da tawagarsa ta yaƙi da cutar, shugaban kasar ya faɗi jiya Litinin cewa mutane su guje ma yin duk wasu taruka na mutane fiye da 10, su kuma guje wa cin abinci a gidajen abinci da wuraren shaye-shaye da kuma duk wasu tafiye-tafiye da ba su zama tilas ba. A jihohin da aka ga yaduwar cutar, matakan sun shawarci gwamnoni da su rufe duk wasu wurare da mutane ke haduwa, ciki har da gidajen abinci da wurin motsa jiki da dai sauransu. Matakan da ya yi sun buƙaci mutane da su yi aiki ko karatu daga gida duk lokacin da hakan zai iya yiwuwa, kuma guji ziyartar gidajen da ake ajiye tsofaffi ko marasa lafiya. An ƙarfafa wa gwamnoni gwiwa wajen rufe makarantu da duk wasu yankuna da ake da shaidar an sami yaduwar cutar. Jiya Litinin, kasuwar hannayen jarin Amurka da ke Shiyal Wall Street na birnin New York ta yi faduwar da ba a taɓa gani ba cikin shekaru 33. Sanadiyar ƙarin labarai marasa daɗi game da babban tashin hankalin nan da annoban nan ta coronavirus ta haifar. Kasuwar Dow Jones ta faɗi da maki 300, inda hannayen jari suka yi ƙasa da kashi 13 cikin 100, waɗanda darajarsu ta riga ta faɗi. Su kuma kasuwannin Standard and Poor 500 da Nasdaq su ma sun rikito, inda kowannensu ya faɗi da kashi 12 cikin 100. Masu sayan hannayen jarin sun yi amfani da hasashen shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ne na cewa za a iya ganin annobar coronavirus har zuwa lokacin bazara. Haka kuma Trump ya hasashen cewa tattalin arzikin ƙasa, wanda yake hawa kafin wannan annoba, zai iya fuskantar koma baya. Matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka ne yanke kuɗin ruwa da kuma sayan basuka har na dala biliyan 700 ya ɗan taimaka wajen sanya zukatan masu zuba hannayen jarin. Sai dai wasu masana na cewa a wannan halin da ake ciki, lokaci ne kawai zai kawo ƙarshen matsalar tattalin arzikin. An soke ɗaya daga cikin mashahuran atisayoyin sojojin Amurka a nahiyar Afirka saboda barazanar cutar mara coronavirus ta haifar, bayan da a makon da ya gabata aka rage wasu ayyukan da dama. Jiya Litinin, rundunar sojin Amurka da ke Afirka ta ce an yanke shawarar soke wannan gagarumin atisayi da Amurka ke jagoranta da ake kira African Lion ne, saboda taka tsantsan kuma saboda takaita zirga-zirga da aka yi a matakin ƙasa da ƙasa sanadiyar cutar COVID-19 da kuma ƙoƙarin kare dakarun daga kamuwa da cutar ta coronavirus. Shi dai wannan gagarumin atisayin da Amurka ke jagoranta na African Lion, wanda aka soyi a kasashen Morocco da Tunisia da kuma Senegal, da zai hada dakaru 9,300 daga kasashe 8. Dakarun suna atisayin ne domin ƙara shirin soji da haɗin kai, yayin da suke shirin kota kwana ga duk wata barazanar yaƙi a faɗin yankin. A makon da ya gabata, General Stephen Townsend, kwamandan rundunar Amurka a Afirka, ya faɗa muryar Amurka da kuma mujallar Wall Street cewa ya yanke shawarar rage yawan rawar dajin ne saboda damuwar da coronavirus ta haifar. Jami'an lafiya a nan Amurka sun ce a karon farko an fara gwajin allurar rigakafin cutar coronavirus a kan mutum, a cigaba da famar da masu ilimin kimiyya ke yi ta nemo maganin wannan babbar annoba. Masanin kimiyya na cibiyar bincike ta Kaiser Permanente da ke birnin Washington a jihar Seattle sun fara baiwa wasu mutane masu koshin lafiya gwajin farko. Hukumar lafiya ta Amurka NIH ta ce gwajin da ake ya haɗa da mutane masu koshin lafiya da shekarunsu ya fara daga 18 zuwa 55 waɗanda za a baiwa allurar rigakafin zuwa watanni 6.
To madalla yanzu kuma sai taskarar hotunan namu. Gwamnatin Nijar ta shawarci 'yan kasar ta da su dakatar da balaguro zuwa kasashen da aka samu ɓullar cutar coronavirus. Gwamnatin ta Nijar ta bayar da wannan shawarar ce a wani taron majalisar Minnesota da ta gudanar a makon da ya gabata. Ga dai ƙarin bayani daga bakin ministan kiwon lafiyar Nijar Dr. Ilyas Idi Mai Nasara a hira su da abokin aikin mu Suleiman Muni Barma.
Game da wanda muke ganin wannan ciwo na coronavirus na yaduwa cikin kasashen duniya gaba ɗaya, yau in ka diba duka kamakonci nan gehe na duniya ko ina babu inda babu wannan ciwo. Lalle a rana yau da muke ciki, Allah ya kare ƙasar Nijar, har yanzu bamu samu mutum guda ba wanda a ɗauke da sanadar wannan ciwo. To don haka nan ne gwamnati, duk da an ɗauki matakai tun ranar da wannan ciwon ya fara ƙasar China, an ɗauki matakai nan ƙasarmu, mun ka ɗauki niyyar ɗauka wasu matakai don a ƙara waɗanda an ka ɗauka. Su dai matakan wanda an ka ɗauka yanzu, na farko kaga akwai kamar duk wani abin da ake cema evenement international, duk wata taruwa wadda ƙasashen duniya za su zo nan Nijar a yi ta. Waɗanda deja an yi programming su, an ce za a yi su wanga wata ko wata na tahe ko sati na tahe, wannan duka mun soke su. Duk wani mutum wanda ya fito daga inda adda wannan ciwon ya shigo nan Nijar, sai mun yi samai killiya, me ake ce ma za a killace shi har sati 2 kwana 14. In ɗan Nijar ne, in ɗan ƙasar waje ne wanda ya fito da inda ake wannan ciwon, sai an killace shi. A killace shi wuri wanda mu gwamnati mun ka keɓe, koko in ɗan Nijar ne, koko in ma ɗan ƙasar waje wanda azumin ƙasar Nijar ya dawo, in yana da gida, gidan shi ake iya killace, saboda a kare iyalin shi, a kare ɗiyan shi, a kare makwabtan shi, kuma a kare mutane har shi kwana 14 ana mai bincike in bai da komai lokacin da shiga aikin shi. Mataki na gaba, duk wata taruwa ce ta annashuwa, ta kwallon kawa, ta siyasa, wanda dai za ta tara mutum kusan 2,000 ko 10,000, waɗannan duka an soke su. Kuma ana jan hankalin mutane wajen gaishe-gaishe, ba sai ka runguma mutum ba, gaishe-gaishe ba sai ka ba mutum hannu ba, kana iya gaida mutum ba ma ilmatsamma ka bashi hannu ba, balle in yana tari ko in yana wani abu. Kuma a duk lokaci ya kamata a wanke hannuwa da ruwa da sabuni. Kuma ya kamata mutane yanzu cikin lokacin da ake su yi kada han su kauce wa mata a cikin kasashe wanda sun ka ce suna da wannan ciwo, shine mun ka ɗauki wannan mataki. Mataki na 6, duk wata mission official wadda tun da ma an yi programming wadda mutanenmu, ma'aikatanmu za su tashi daga Nijar su tai kasashen waje, balle kasashe waɗanda ke wannan ciwo, wannan duk an soke su. In ba dai mission ce ba, kamar wajen formation bisa yaƙi da wannan ciwo, duk dai wata mission wadda za ta tashi tai, wannan an soke su. Kuma mun ka ce game da wani ceremony, wani kamar biki, wani mutane su yi takatsantsan, ga a zo a game wuri guda a yi cunkoso, a yi ta magana, a yi ta tari, duk abin da za a yi shi da kyau, a yi shi tsabtace muhalli, a tsabtace shi da kyau. Yannan na ƙarshe a kira ne da gwamnati ya yi, da shugaban kasa da gwamnati, an kai ma duka 'yan ƙasar Nijar su yi roƙon Allah, Allah ya kawo muna sauƙin wannan abu, Allah ya kare ƙasarmu, Allah ya kare duniya, kuma duka waɗanda suka samu kansu cikin wannan ciwon, Allah ya koro mu sauƙi.
To koya 'yan ƙasar Nijar ke kallon waɗannan sababbin matakan da gwamnatin ta Nijar ta ɗauka na rigakafin cutar ta coronavirus? Daga birnin Ƙauni da ke makwabtaka da tarayyar Najeriya, ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da aka samu ɓullar ta cutar coronavirus, abokin aikinmu Haruna Mamman Baƙo ya aiko mana da wannan rahoton.
Albarkacin taron majalisar ministoci a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Alhaji Isuhu Muhammadu, taron ya gargadi 'yan Nijar tare shawartar su da kar su rinƙa yin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen da cutar ta gama duniya ta coronavirus ta bayyana. Kasancewar garin birnin Kwanina kan iyakar tarayyar ta Najeriya, na nemi jin ta bakin mazauna garin, shin za su bi gargadin hukumomin ƙasar ko kuma za su yi ta gabansu. Kasancewa ga Najeriyan nan da suka saba zuwa a kilomita 5 da su, kuma ga shawarar da magabatan kasar suka bayar. Malam Mamman Jibo, mai lura da al'amura ne da ke kai komo a cikin kasar ta jamhuriyar Nijar, na cewa wannan sanarwar da gargadin gwamnatin kasar ya zo daidai lokacin da ya kamata.
Wannan sanarwar ta Conseil des Ministres aka yi shekaran jiya, wannan sanarwa ta yi daidai da abin da muke guri. Dama shi kasan gwamnati shine ke tsaron kasa, kuma shi ke tsaron lahiyar kasa da mutane da kayan da duke su. Kuma wannan shawara da wannan magana da aka ba da Conseil des Ministres cewa an tsaida deja duka inda aka zance ranyo babba na karatu, wanda aka ce ma ranyo international, an tsaida shi an ce sai nan gaba. Kuma sannan nan cikin kasa kuma dauki matakai na kowane inza cikin wannan kasashen inda adda wannan ciwon, an ce kowa shi hankali shi far zuwa a wannan kasashen nan. Kenan shi wanga abin daidai ake cewa tunda tsaron lahiya ne, kenan dole gwamnati kowace gwamnati kowace kasa tana duka matakai dangance da wannan ciwo da ya shigo a cikin wannan. Tunda yanzu shi ya zama ciwo ne kamar gama gari gama duniya pandemic aka ce mishi. Kenan wannan sa'anan aka ce a kiyaye mutane su kiyaye hulɗoɗin su tsakanin wani gurin da suwa ne wurin suwa ne, a rage cunkoson jama'a wuri guda don kare wannan ciwon kashi zo shi shi abu. Ba abin murna mu guda ne na ƙasa ba, har yanzu ba mu samu ciwo guda ba na wannan malatin da ta shigo cikin ƙasar mu ta Nijar.
Daga garin na birnin Kwanni da ke kilomita 3 daga proje ƙaura zuwa Illela local government ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya, mutane kan shiga suna fita kamar yanda hukumomin kasashen suka shata. To na tambayi jama'ar da na gamu da su ganin cewa a Najeriya wannan cutar ta riga ta bayyana, shin yaya suka ji da gargadi da shawarar da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar ta bayar na abar zuwa da dawowa kasashen da ke fama da cutar ta gama duniya ta coronavirus?
Sunana Abu Zaid Yakubu Maneva na nan hospital kin Kwani. Lalle wannan sanarwa na kamar mutane su kiyaye da ƙetara kasashe wanda wannan abin Allah ya sa kasance gare su, to mu kiyaye yana da kyau gare mu, dole ne shi jagoranci na wannan abin ya waka na bisa wuyan shi. To sa'annan mu kuma talaka mu kiyaye da irin abubuwa din suka fada muna mu kiyaye da shi, haka yana da kyau. Kuma nayi goyon bayan haka 100%.
Wannan sanarwa ta yi daidai, mu muna goyon bayan wannan. Gare mutum ma ya zanna gida ya yi, to inda yana ita ya kaiwa ya sadu da wannan cutar, kuma kaga ya jawo mu kasashe wannan abin kaga bai daidai ba kenan. To ni dai na goyi bayan kowa ya zama na kasa ta yi.
Mun san wa ga sai bon. Ku an gaji wa buya da madasa. Ya mu dai da goshi na to nan.
Sunana Mamman Bello kuma na Alila Mallama. Dangance da ga sanarwa, wallahi alhamdulillah, saboda waɗanda a can sun rage suna can sai su san kakana yi. Wanda annan kuma sai saurara irin ta hedda zai. Kinan a gida ya jiya. To ya jiya. Wanda a can Allah ya dawo mana da su lahiya.
A daidai lokacin da kasar ta jamhuriyar Nijar ke shawartar ƴaƴanta da barin zuwa kasashen da cutar ta bayyana, waɗansu kasashen kulle iyakokinsu suka yi da kasashen da ke makwabtaka da su, kuma cutar ke barazana yanzu haka. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To ana sauraron wannan shirin na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ana kuma iya sauraron mu a wasu tashoshin FM na jamhuriyar Nijar kamar Amfani da Sarauniya da Niyya da Dalal FM da Nomad da kuma Far'a. Gwamnatin kasar Chadi ta jaddada niyyarta na aika bataliyar sojoji kimanin 500 zuwa iyakokin kasashen Nijar da Mali da kuma Burkina Faso na zuwa ƙarshen wannan wata na Maris, da nufin kawo gudunmuwarta a yakin da kasashen na Sahel ke yi da 'yan ta'adda. Ainihin dai taron G5 Sahel da aka gudanar a ranar 13 ga watan Janairu a birnin Po na kasar Faransa ne ya buƙaci a aika waɗannan dakarun. To ko ne irin tasiri ne wannan matakin zai yi a yakin da ake yi? Wannan ita ce tambayar da abokin aikin Musulmi Mummuni Barma ya yi wa wani mai sharhi kan sha'anin tsaro Alkasum Abdurrahman.
To kasa ita wannan bataliya ta DJC ta Chadi wanda ke ƙarƙashin mulkin shugaban ƙasar kai tsayewa da shi suna da kayan aiki kuma sun halarci yakuna daban-daban kuma suna da wani tasiri da wata ƙwarewa wadda suke da ta musamman wadda ta dace da irin barazanar da ke da kuma in ka dauki abubuwan da suka faru a Mali ko can farko kaga su suka fara shiga kidal su suka fara mamaye yankin to saboda yankin yanayin ya dace da yanayin da suke ciki a arewacin kasar su gabas maso arewa inda suke fafatawa iyakar su da Libya ya dace da wasu yankuna na kasar su ko iyakar su da Sudan inda suka yi fafatawa da sauran haka suna da ƙwarewa kuma suna da kayan aiki
zuwan su kenan wani abu ne da ke nunin watakila karin sojojin na Faransa da aka samu bayan taron birnin Po bai haifar da wani kyakkyawan sakamako ba?
A'a ba a cewa bai aikwa da kyakkyawan sakamako ba saboda in ka nuna in ka lura da sakamakon da ake samu busa yan ta'addar da ake kashewa da ake kamawa da wurarensu da kayan aikin su har da irin su jirage masu sarrafa kansu da aka kama aka ana samun cigaba amma kamar yadda na ga maka raunin da ke da kai bangaren Burkina Faso to yana buƙatar wani ƙari na soji na musamman kuma tunda ita Chadin ta amince da haka to in Allah da ina ganin wannan karan za a kasance zama guda ne za a yi
yakin nan wasu na ganin kusan wankin hula ne ke kokarin ya kai kasashen nan na Sahel dare shin me dalilin haka me za a iya cewa ya kawo wannan tseko na har yanzu an kasa kai ga cimma ƙarshen wannan yaki
kasan sile yankin Sahel hadin shi wajen kilometer miliyan 10 ne murabba'in kilometer miliyan 10 ne in ka dauki kasar Afghanistan wadda ke kasa ce kadan wadda bata wuce girman kasar Niger ba ko bata kai ba abinda ke da kai sojojin kasashen waje wajen 150,000 aka kai wani lokaci suke yaki da irin kalan mutanen da ake yaki da su kinan samun sojojin horan shi 5,000 ko da yan sojojin sun ma irin kalab barazanar kadan ni na zauna Afghanistan naga irin wahalhalun da ake sha da dubban babu irin makamin da babu irin kala jirgin da babu to ni ina ganin nasarar da ake samu nan tana da ma ban mamaki game da yanda barazanar take game da karamcin kayan aiki da talaucin kasashen
daga barkewar shi wannan yaki kawo yau an sha zargin kasar Faransa cewa ta daurewa wasu yan tawaye da yan ta'adda gindi a arewacin kasar Mali musamman wajen Kidal dake matsayin wata matattara ta yan takife shin me zai hana akai sojojin nan na Chadi ko kuma a karfafa matakan tsaro da wasu sojojin na daban a can wannan yanki a maimakon a kawo su kan iyakokin Niger da Burkina Faso da Mali
to wannan magana da ka gai da horko ko hazawa yanzu tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke darme ma mutane kai saboda su wannan abzunawa yan tawaye yan aware sun kulla alaka da su yan ta'adda kuma suka kama musu suka shiga suka fatattake sojojin Mali bayan haka kuma su sai suka ce ai kasan mata su ce za su ayyana khalifanci na shari'a ta Islama daga nan kuma suka samu rabuwar Kano amma abin da ke da kai zaka tarda mutun yau da sahi shi dan tawaye ne ba abzu ne amma da daddare kuma shi dan ta'adda ne na Islama zaka tarda kamar barayi wanda ke da koyanki in suka sato mota ko suka dauko wannan za su saida ma kowa suna iya saida ma yan tawaye suna iya saida ma yan ta'adda ne kusan kowa ma dangance da yanayi ko da kidin da aka buga yana iya taka rawar da ta dace a lokacin wanda ke gyara shi wannan shine babban matsalar da ke da koyi a yankin kuma shine Allah wadanda aka rika yi ma gwamnatin horan shi a lokacin busa matakin da ta dauka na goyen bayan kidal amma ina ga bayan wannan taro na Po da murya ta shugabannin kasashe ina ga abubuwa sun canza tunda yanzu har sojojin Mali sun je sun zauna a wurin
an yi wani lokaci da aka fara bayanin cewar kungiyar kasashen yammacin Afirka ECOWAS za ta aika dakaru a wannan yanki na Kidal domin daidaita al'amura halin da ake ciki a yau a baki ɗayan yankin Sahel tun daga Kidal din har zuwa iyakar Niger da Mali Niger da Burkina Faso da Mali akwai buƙatar aikewa da waɗannan sojoji
to kasan ita ECOWAS kin ba wata runduna bace gare ta aje ta musamman kuma ba wasu kayaki da kwai bane wata runduna na musamman cikin dai wa'an garin dunonin ne na kasashen za a dauka a ce ku kuna busa hadaka rundunar ECOWAS. Ni ina ga abun da ya dace wa idan ECOWAS tana da wata niyya kamar yanda IMOA ta yi kungiyar masu aiki da kudin SEPA inda ta bada gudu ta ayyana baya da gudunmuwar kudi wanda suke iya kai kusan biliyan 100 na SEPA. Ina ga ECOWAS in tana iya wani abu wannan gudunmuwa ne kamata ta bada na kudi ga kasashen nan da ke wannan hama su sai kayan aiki kuma su ƙara yin atisayin da horar da sojojin su tunda dai ba wasu mutane bane za a kawo wani daban in ma rinduna aka ce cikin dai sojojin ne za a dauka sai a shafa musu kalar rinduna kenan kaga bata lokaci ne abinda kawai ake bukata kayan aiki ne ake bukata da kuɗi
idan muka je maganar daukar dawainiyar su dakaru a fagen daga a wannan yaki da yake ci yake cinyewa idan aka ci gaba da tafiya a haka ko kuma yakin aka ci gaba da jansa kana ganin kasashen na Sahel za su iya daukar dawainiyar shi wannan yaki bisa la'akari da cewa har yanzu alƙawalin da aka yi na kudaden da za a basu domin tafiyar da yakin daga kasashen yammaci ana ci gaba da jan kafa
kasan yaki bangare biyu ne akwai yaki yana cin kudi kuma yaki yana kawo kudi matsalar da ke da kai ga kasashen mu saboda jariran kasashe ne ba su da husa'a yaki kuma al'ummomin ba su san ba su da husa'a ta yadda yanayin yaki to har yanzu kudin ne da ake zuba wanda ake yaki da su amma ba a kai ko ba a tabbatar da husa'a yanda al'ummomin ba ko kasashen za su ci riba yaki kaga ai yaki mutane da dama ke shiga ciki akwai sojoji akwai albashishika akwai kayan aiki akwai wurin ajiya da abubuwa da dama akwai daukan ma'aikata in ka tai wasu kasashe na duniya zaka tarda yaki ana yaki kasashe na zuba kudi amma zaka tarda kuma al'ummomi na samun kudi saboda akwai economy ta gear wani bangare ne shi ma na musamman to matsalar da ke da kai tunda wasu kasashe ne jinjirai wanda al'ummomin su duk komi sai su maida shi hauni ba su maida shi dama to duk sai a rikita ai ta dumuwa ba alisahin ribar da ake iya ci a matsayin na al'umma cikin yaki to shine matsalar da ke da kai kuma su ma hukumomin kasashen su ma ba su da wannan husawoyin shine matsalar da ake fama da ita
wadannan irin sharori ne kake bayarwa dan ganin cewa zuwan sojojin na kasar Chadi ya haifar da wani kyakkyawan sakamakon da ake fatan samu
to ni shawara da nake badawa tunda sojoji ne wanda suna da autonomy kamar suna da cikakken yanci na ayyuka busa fage in suna busa fage ba kowane lokaci bane suke jiran bayani daga wani nesa to a ba su cikakkiyar dama kuma a gaya ma al'ummar yankin duk waɗanda ba su da hannu cikin wannan abun su shanyi kuma in suka zo duka kaba da ya kamata ya aika kaba saboda wurin yayi clear a ba su cikakken aiki busa jagorancin hukuma ko shugaban rundunar da ke kula da wannan aiki wannan yanki to kuma su al'ummomi a ba su bayani su janye kuma su a bar su su tabbatar da aikin su wanda ya dace
washin zuwan su nan ba zai haifar da abin da Bahaushe ke kira baya ba zane ba saboda idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a yankin tafkin Chadi
wannan bai hana komai akwai runduna ta hadaka wadda ke hada kasashen duka kuma tana aiki kuma kaga bayan abubuwan ma da suka faru a Shittimari kaga ayi rundunar ta hadin guga ita ma ta tare jirage hatta kawo dauki tare jirage hatta
to da magaran kuma gidan yan jarida ne da ake kira mai zonde na press ya shirye wani taron kara juna sani kan batun yancin rani da kuma hanyoyin kaucewa rungumar tsotsoran ra'ayi daga da magaran ga wakiliyar mu Tamar Abari da karin bayani
zaura yan jarida wanda ake ce ba mai zonde la press ta shirya wani horo ga yan jarida kan tafiye-tafiye na yanci rani da tsotsoran ra'ayi da yake haddasa ta'addanci a ko ina cikin wannan fadi na duniya Ibrahim Haruna shine jagoran Maison de la Presse yayi karin haske kamar haka
cin rami yake ta a cikin gamu ko kuma bayan wannan kuma da aikin yan jarida suka yi lokacin wanga na ta'addanci da ake gani ko kuma na tsatsauran ra'ayi da ake gani a cikin kasashen mu nan ga da kasashen makwabtan mu to wanga horo da muka bada dan mu ba ma yan jarida dama su gane ya zisi aikin su ko kuma wani abubuwa ya kamata su sauya wani gyara ya kamata su kawo cikin aikin nan da nasu da suke yi wanda taro ya ba mu damar mu sa mutane wanda su ne kamar wakilan wanga gida namu mai zonde la presse a nan jihar da magana
Ibrahim Malam Cillo dan jarida ne a gidan radio amfani shine aka ba wakilcin mai zonde la presse a nan jihar da magana
wannan babban guri ne da mai zonde la presse ta yi hange a kan shi na irin wannan kafa a kawo ta a cikin jihohi saboda tana da fa'ida kwarai tana da muhimmanci Da haka ina fatan kowa da kowa zai kama na wannan abin da ya karko ya dore, ko da ba mu bane ba a yanzu, ko da wasu ne za su zo bayan mu, ya kasance su isko ke mun yi wani abu na alheri, mun yi wani abu wanda zai bunkasa aikin jarida a gaba, ko mun yi wani abu wanda zai taimaka da kare haƙƙin su kansu ɗan jaridun da kuma ƙara faɗakar da su kan ayyukan da suke a kansu. Da haka ina amfani da wannan dama in jaddada godiyar mu zuwa ga president na Maison de la Presse da tawaga da take tare da shi da suka halarci wannan birni da magaram, kuma suka amfani da wannan dama suka girka wannan reshe na Maison de la Presse anan da magaram. Kuma ina godiya ga kukanku ƴan jaridun da game da zaɓin da koyon mu, kuma ba zan gajiya ba in jaddada neman gudunmuwarku da taimakonku da kamawarku domin a samu a cimma wannan guri baki ɗaya. Kuma ina fatan Allah ya sa mu yi abu wanda za a yi alfahari da shi, kai zamanto mu yi abu wanda za a ce Allah wadai, ko kuma da ma ba a yi hakan in ba.
Musa Amma ɗan jarida ne a nan jihar da magaran ya samu wannan horo, ya ce zai taimaka musu a cikin tafiyar da aikinsu yadda ya dace.
Amma Musa, zamani ya canza, muna cikin wani hali na tashe-tashen hankula da a kullum kuna ji hare-hare ne ake kaiwa nan da can, musamman ma ƙasar mu ta Nijar da ta samu kanta a tsakiyar wannan hare-hare, da kuma irin yadda batun tirani da kuma bakin haure suka mamaye tafiyar siyasar duniya. Abubuwa ne wanda ya kamata ƴan jarida su tattaru, su yi nazari a kansu, su ga takaka ya kamata su fito musu, da kuma wasu irin canje-canje ne ya kamata a kawo. Ne wannan irin salo ne zan mai amfani da shi wajen bayar da labarai ba tare da mun ba da muhimmanci ga abubuwan da su wannan ƴan ta'addan ke yi ba. Muna ga irin wannan taro zai taimaka mana wajen yin nazari mu ga ya zuma kulloma wannan ababe sabbi da suka mamaye siyasar duniya. Wanda
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
Hausawa dai na cewa na kasa ba kasawa ba. Nasir Hamza wani matashi kuma makaho, amma duk da matsalarsa ta rashin gani ya zaɓi wani aiki na taimakawa al'umma. To ko ne irin aiki ne haka? Ga ƙarin bayani a wannan rahoton.
A dai cikin shekarar 2006 ne Allah ya jarabci Nasir Hamza da cutar rashin gani. To amma duk da haka bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da fafutukar neman iliminsa a fannin kiwon lafiyar al'umma. Nasir Hamza dai ya zaɓi ɓangaren da ke kula da sake farfaɗo da sassan jikin ɗan adam da jijiyoyi da suka kasa. Shekaru tara kenan da Nasir Hamza ya rungumi wannan aikin gadan-gadan. Hakan shi ya bashi damar kafa wani asibiti mai zaman kansa a birnin Yamai da ake kira Kambaraba ni ko lafiya a hannu.
Wanda tension ta kasuwa hawan jini sai ya zo ya gane mu nan, biske da hawan jinin ya tashi kaga kada mutum yana yi mishi hannu da ƙafa da ba su aiki. Masu kariya, masu cire tsoka, masu samun matsalar joji, shekaru yaro bai iya zama ba, watanni da yawa, wata biyar shidda, kaga wani yaro ko wuyan bai iya kama in ka zamna shi kan ya waɗi. Kenan duk wannan na nura ce da ya zama to muna ɗoka an sharshi.
To ko ne irin ƙalubale ne Nasir Hamza ke fuskanta wannan aikin?
Babban matsalar da muke fuskanta wata ran wanda bai sani ba, da in ya zo ya gane muna da matsalar idanu yana shakkunmu, yana shakkunmu sosai kan da ya yarda. Shi dai ne matsalar mu. Mu ko matsalar mu dai a yarda da mu, in kai yarda da mu ko magana ta ƙare. To wata ran wani kana iya samun shi shakku da yawa yake sa haka gane, tun baka gane ma haka gane da yana ga shakkunka. Wasu kuma suna shakku sai ka fara aiki abun yayi nisa sai su ga musu ce maka wani a yarda da ni zuwar na farko ban yarda da kai ba, domin naga baka gani, naga ba ta yiwa na kai min wadda ya kamata. Shakku da yawa ne amma ashe ba haka ne ba. To kaji irin wannan nanurar da muke samu ta mutane.
Nasir Hamza ya kuma yi amfani da wannan damar ta yin wannan kira na musamman ga waɗanda suka zaɓi bara a matsayin sana'a saboda suna da wata nakasa.
Nakasa ba kasa ce ba, sai wanda ya so. In kana gudun walaƙaici, kana gudun mi ake cewa ka nakashan ma gaba ɗaya, sai ka kama aikin kanka, ka kama sana'ar kanka. Domin in kana sana'ar kanka sai kai makanka kai ma wani. Amma in ka ce bara dala biyu ce ko dala biyar ce za a baka a ije ka na atowa maka meal potato ba mamaki. Kai dai walaƙaici iri-iri, kawai bara ba yi ne ba. Duk wanda ya ji ni dan uwa mai irin wannan nanura ya yi nazari da kanshi ya bi hanyar da ta yi mishi sauki ya daina bara.
Tabbat nakasa ba kasawa ba.
To jama'a duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na musamman daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. a madadin dukkanin abokanan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku. Ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.